إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 12 ga watan Jumadal Ula jira 1443 wanda ya daidai da ranar 16 ga watan 12 2021 miladiya dan ci gaba da karatun wannan risala ta muta al-usulus salasa wallafar al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasin mu na 18 a cikin wannan risala muna cikin al-aslu thalith asali na uku dan asalai ne guda uku wanda ya zama wajibi akan kowane mutum ya san su ma'rifatul abdu ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijinsa wa ma'rifatu dinil islam bil adilla da kuma sanin addinin musulunci da dalilai wa ma'rifatu nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cikin gaba da take magana akan sanin wane ne annabi muhammad wanda mun yi bayani akan sa da nasabar sa da inda aka haife shi da dalilin aiko shi sannan muka yi bayani akan hijran sa shi da darasin mu na karshe da muka yi bayani akan hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma me ake nufi da hijra sannan kuma da dalilan da suke tabbatar da wajibcin hijra har yanzu cewa lokacin ta bai yanke ba lokacin ta yana nan har zuwa lokacin da rana za ta fito daga yamma to yanzu an yi hijra an dawo Madina za mu ci gaba yace falam mustaqarra bil madinati amara bi baqiyati shara'i'il islam a lokacin da annabi ya hijira ya tabbatu a madina yana ya zauna a madina ya zama madina ita ce gurin zaman sa to amara bi baqiyati shara'i'il islam sai ya umurni da sauran shari'o'i na musulunci sauran shari'o'i na musulunci ce mislu zakati والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام مثالي أبو بوا نشري أئين مسلم شيد مزان الله يأمرني دسوء مدينة إرن سوزكا أزمي أيكن هجي جهادي كران سلة هورور ككاوة حان ممونة وأزينة هورور ككاوة أي هورو أي أمرني أي هورور ككاوة حان ممونة wa ghairi dhalika min shara'il islam da kuma wannan da daga abubuwa da ya shafi shari'o'i na addinin musulunci domin a makka annabi yayi kira zuwa ga tauhidi ne kadai tsawon shekaru 10 da annabi yayi na annabta a makka tsantsar tauhidi ake kira zuwa gare shi to bayan shekaru 10 to lokacin ne aka farlanta salloli 5 a Makka to a Makka abinda ake yi na ibada kawai su ne salloli an farlanta salloli 5 ana yin su amma ba a farlanta sauran shari'o'i na addini ba to sannan sai annabi ya hijira ya koma Madina a lokacin da annabi ya hijira ya koma Madina ba a farlanta zakka ba ba a farlanta azumi ba ba a farlanta aikin haji ba da sauran shari'o'i na musulunci duk ba a farlanta su ba wanda zahirin maganar mawallafin littafi in ka kalla yana nuna cewa ita kanta zakka an farlanta ta ne asalinta da tafsil dinta a Madina, asalin farlanta ta a Madina ne, haka kuma tafasil nisabinta wa za a ba abin nan gurgudan abin da za a fitar, duka kamar zahirin maganan sa yana nuna a Madina ne duk aka yi wannan. Amma wasu daga cikin malaman ilimi sun tafi zuwa ga cewa zakka a karan farlo, zakka a karan farko an farlanta ta tun a Makka, to sai dai a Makkan ba a kaddara nisabin ta ba, sannan ba a kaddara gurgudan abin da yake wajibi a cikin ta ba, suwa za a ba da sauransu duk ba a tabbatar da wannan ba a Makka. A Madina a lokacin ne aka faɗi nisabin zakka, gurgudan abin da dukiya in ta kai za a fara fitar mata da zakka, kuma meye gurgudan abin da za a fitar a cikin ta. To wanda suka yi wannan magana sun yi ishara zuwa ga wasu ayoyi da suka zo suna maganan zakka, kuma a Makka aka saukar da su, wasu surori wanda makkiya ne a Makka aka saukar da su, amma kuma suna maganan zakka. Ce kamar faɗin Allah ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi, kuma ku bayar da haƙƙin kayan amfanin gonar ku da kuka noma a ranar girbace shi, a ranar da kuke girbin sa, a suratul an'am aya ta 141. Da kuma faɗin Allah ta'ala walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, da kuma waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi sananne, haka aka ce sananne, lis-sa'ili wal mahrum, ga mai roko da wanda aka haramta masa roko, a suratul ma'arij aya ta 24 zuwa aya ta 25. To shi yasa sai suka yi hujja da wannan ayyukan cewa kenan zakka an farlanta ta tun a Makka, amma tafasil dinta wannan ba a bayyana shi ba sai da aka zo Madina. To ta kowane hali dai tabbatuwar zakka da kuma kaddara nisabinta da gurgudan abin da ya wajaba a fitar da bayanin wanda suka cancanta a ba su ita, duk wannan ya faru ne a Madina. Haka kiran sallah a Madina aka shar'anta shi, haka sallar Juma'a a Madina aka shar'anta ta, kuma zahirin abin da yake bayyana a zahiri hatta sallar jam'i a Madina ne aka farlanta ta, har sallar jam'i a Madina aka farlanta ta, ta zama ko fardu ain ko fardu kifaya ko sunna muakkada, kamar yadda malamai suka yi sabani da magana mafi karfi shi ma sallar jam'i farilla ne, sai dai fardu kifaya ne, za mu zo magana a kansa a cikin littafin da muke karatu na fiqhul miyassar insha Allah. Domin shi kiran sallah wanda a cikinsa akwai kira zuwa ga a zo a yi jam'i, kiran sallah shi ne yake nuna jama'a su taho a zo a yi sallah jam'i. An fallanta shi ne a shekara ta biyu bayan hijira, a shekara ta biyu bayan hijira aka farlanta kiran sallah. Ina ba zan fahimta kenan a Makka ba a kiran sallah, masu cewa lokacin da sayyidina Umar ya musulunta yace me yasa ba a kiran sallah, aka ce ai kafirai sun hana, shine ya ji ɗakin Ka'aba ya kwale kiran sallah. Kaga wannan magana bata inganta ba. Ba a farlanta kiran sallah ba sai a Madina, Madina ma sai a shekara ta biyu, an gane. Amma zakka da azumi su ma duka an farlanta su ne a shekara ta biyu bayan hijira. Aikin hajji ne aka farlanta a shekara ta tara bisa magana mafi inganci na maganganun malamai, wanda kuma abinda ya janyo haka saboda ita Makka lokacin da can ne ake aikin hajji ta zauna har karkashin kafirai, har a shekara ta takwas bayan hijira tana karkashin kafirai, sai a shekara ta takwas ne aka je aka bude Makka da yaki, aka yi fatuhu Makka ta dawo hannun musulmi, to lokacin ne aikin hajji aka farlanta ta a shekara ta tara kenan. An yi fatuhu Makka a shekara ta takwas, a shekara ta tara aka je aka yi aikin hajji, aka wajabta aikin hajji, mun gane ko? To haka umurni da kyakkyawa da hani daga mummuna da sauran abubuwa irin wa'innan na sha'iru zahira dukkanin su an farlanta su ne a Madina bayan manzon Allah ya ji ya zauna a Madina, ya mayar da ita ta zama daula ta musulunci. To shine anan mala yake cewa falam mustaqarra bil madina amara bi baqiyati shara'il islam mislu az-zaka was-sawm wal-hajj wal-jihad wal-adhan wal-amr bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar وغير ذلك من شرائع الإسلام. يجي أخذ على هذا 10 سنين. يا كام وانا أيكين ينا ينسى. tsawon shekara 10 a Madina, yana ana ta bayani akan shari'o'i na musulunci. Wa ba'daha, bayan shekaru 10, tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alayhi, sai aka Allah ya karbi ransa tsira da aminci, Allah su kara tabbata gare shi. Annabi shekara 10 yayi bayan hijira, yana bayyana shari'o'i na musulunci. Lokacin da Allah ya kammala addini da shi, addini ya zama ya cika, ya cikawa mu'minai ni'imarsa, to sai Allah ya abin nan ya zabe shi zuwa ga makotaka da shi. Allah ya karbi rayuwarsa, ya je can ya hadu da ar-rafiqul a'la min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin. Kenan bayan shekara 10 a lokacin manzon Allah ya fara rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam, ya fara rashin lafiya a ƙarshen watan Safar, a farko-farkon watan Rabiul Awwal, a ƙarshen watan Safar, a farko-farkon watan Rabiul Awwal, da aka yi fitowa mutane masallaci yana mai nada bandeji a kansa saboda ciwon kai, har sai da ya daure nada bandeji ya daure kansa. Da aka da ya zo ya hau kan minbari, ya yi kalmomin shahadan nan guda biyu. Farkon abin da ya fara fada bayan ya hau minbari, ya yi kalman shahada guda biyu, ya newa wa wanda suka yi mutuwar shahada gafara, wanda aka kashe su a yakin Uhud, ya roƙa musu gafaran Allah. Sannan sai ya ce, inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Yace wani bawa daga cikin bayan Allah, Allah ya bashi zabi, ya zabi abin da yake gurin sa, ya zabi, wato Allah ya bashi zabi tsakanin duniya, ya zauna a duniya, ko kuma ya zabi abin da yake gurin sa, sai ya zabi abin da yake gurin Allah. Mutane ba su gane wani bawan Allah bane, amma sayyidina Abubakar ya gane. Sai sayyidina Abubakar ya ta kuka, yana cewa bi abi wa ummi nufdika bi abaina wa ummahatina wa abna'ina wa anfusina wa amwalina, yana cewa mun ba da fansar iyayenmu, na ba da mahaifina da mahaifiyata fansa, za mu fanshi ranka da iyayenmu, da iyayenmu maza da mata, da ƴaƴanmu, da rayukanmu, da dukiyanmu, duka za mu bayar da su fansa a gare ka, kai ka rayu mu wannan gaba ɗaya su abin nan. Maza Allah ya ce masa, ala risilika ya Abubakar, ya ce zauna a gurinka ya kai Abubakar. Sannan sai annabi ya ce, inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar, ya ce lalle ku sani wanda ya fi kowa kyautata min cikin mutane a sahabantakarsa da ni, a abotakarsa da ni, wanda ya fi kowa kyautata min wato da dukiyarsa, sahabantakarsa abu, wato a zamantakewarsa da ni, zaman da muka yi tare, yana matsayin sahabina, ya kyautata min da jikinsa da dukiyarsa, shine Abubakar. Yafi kowa taimakawa addinin musulunci, yafi kowa taimakawa manzon Allah a da'awarsa. Yace walau kuntum muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhastu Abubakar, inda na kasance mai rukon wani badadai kuma bayan ubangiji na, a ce ina zan riƙe wani badadai wanda ba ubangiji na ba, bayan ubangiji na zan riƙe wani a matsayin badadai, mana wanda zan yi masa soyayya ta koli. Yace lattakhastu Abubakar, to da Abubakar ne. Yace walakin khullatul islami wa mawaddatuhu, sai dai tsakanina da shi soyayya ce ta musulunci. Hadisin Bukhari da Muslim sun fitar da shi, wannan yana fito da matsayin Abubakar, kuma yana yawan mutane ishara a matsayin cewa bayan shi sai na Abubakar shine zai zama khalifa. Shi yasa a cikin hadisin ma yake cewa a rufe duk wata kofa ta shigowa masallacin manzon Allah in banda kofar Abubakar, domin sahabbai sun yi kofofi, kowa gidan shi yana makotaka na masallaci, sai ya kofa daga gidansa da ya fito sai ya shigo masallaci, da ka fito daga gidanka sai cikin masallaci, kowa yana da kofa. Yace duk kofa a rufe ta in banda ta Abubakar, ita kadai za a bari. Ai wannan shi ma duka ishara ce zuwa ga cewa shine zai zama khalifa. Sannan kuma ya umurci mutane su yi wa mutane sallah a wannan lokacin, ya umurci abin nan ya umurci Abubakar yi wa mutane sallah gane manzo Allah yace sai na Abubakar ya wuce ya ba mutane sallah to kaga wannan duka isharori ne duka isharu da sahabbai suka fahimta da sun fi kowa ilimi suka gane cewa shi ya fi cancanta ya zama khalifa a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan shi'a su kuma suka zo suka juye lamarin suka yi ta fadar wasu abubuwa daban daman kuma manufa ce tunda an rushe daular su ta Farisa sun shigo musulunci da karfi da yaji to shine suka daure aniyar su kuma sai sun yi wa musuluncin illa su hana wa musulunci zaman lafiya to kaje wannan manufar sai aka fake da ahlul baiti aka yi ta abubuwan da bai kamata ba to a yanda ya kasance litinin ranar 12 ga watan rabi'in al-awwal ko 13 ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 11 bayan hijira Allah subhanahu wataala ya karbe shi a lokacin da mutuwa lokacin wato mala'iku mutuwa ya sauko gare shi sallallahu alaihi wasallama aka fara karban ransa ya kasance a kowa ne kwano na ruwa a gefan sa yana debo ruwa yana shafawa a fuskar sa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat la ilaha illallah lalle mutuwa tana da magagi tana da zafi yana fadar wannan sannan sai aka ga idan sa sun daga sama sun daina kiftawa sai ya ce allahumma fir rafiqil a'la allahumma fir rafiqil a'la wala a cikin wadanda kai musu ni'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa hadisin bukhari ya fitar da shi shi ma da haka manzon Allah ya karbe Allah ya karbi ransa a wannan rana mutane suka dimauce kuma ya cancanta gare su dimauce mutuwar manzon Allah ba karaman musiba bace ba shi sai na Umar ma zare takobi yake duk wanda yace manzon Allah ya mutu yana fulle masa wuya da takobi bai mutu ba sai ya dawo ya karya gumaka yayi kaza yana ta fadin abubuwa sai yayi wannan saboda ya fita hayyacin sa kamar babban al'amari ya faru babban masoyiya ya bar duniya kwatanta san da suke wa manzon Allah yafi san da suke wa kansu da iyalansu to kai ne yanzu aka ce matarka uwar ƴaƴanku 18 tare su ai zaka kidi ne sai ai ta rike ka kana neman faduwa to su soyayya da suke wa manzon Allah tafi wannan aga dole su dimauce har sai da Abubakar ya zo lokacin da ya ga manzon Allah ya dan samu sauki ka san akwai irin wannan lokacin da mutum zai rasu sai ka kamar ya samu sauki mutum yana cikin tsananin ciwo sai aga kamar ya samu sauki ai ya tashi yana magana da mutane zace kai ya samu sauki kuma sai aga kuma kana bada bai sai ka ji an ce ya rasu ku yayi akwai irin wannan mutum bai lokacin da bai iya ma magana da mutane kaza kaza to sai ga ya dan samu sauki alamun sauki sun bayyana sai kaga kuma daga baya Allah ya masa rasuwa to shi ma sai na Abubakar da ya ga manzo Allah ya dan samu irin wannan dan saukin sai ce to bari ya je gidan gonan shi na can ya dubo yana da iyali a can ya kwanaka bai je can ba ya ga manzo Allah ya dan samu sauki har ana ya tashi ana hira da shi ci da sai ya tafi gidan gonan sa yana can sai aka aika masa sakon cewa manzo Allah ya bar duniya to ana cikin wannan halin sai na Umar ya tsare kofa duk wanda ya ci ya mutu shi da sai na Abubakar ya zo ya shiga cikin daki ya bude fuskar sa daga lalle ya rasu daga ya sumbaci tsakanin idanuwansa goshinsa idanuwansa guda biyu yace kana nan da kaunshinka a lokacin da kake raye da kuma bayan mutuwarka shine ya fito ya hawo minbari ya godewa Allah ya yabe shi sannan yace amma ba'd fa inna man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut duk wanda ya zama annabi Muhammadu yake bautawa to lalle annabi Muhammadu ya bar duniya wanda kuma ya kasance Allah yake bautawa to Allah rayayye ne baya mutuwa an gane ko sannan sai karanta wa Muhammadu ila rasulun qarqalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qarabtum ala aqabikum annabi Muhammadu bai zama wafaci manzo wanda manzanni sun shude ga gabanin sa shin idan ya mutu ko aka kashe shi za ku juya akan digadigan ku ne ya karanta innaka mayyitun wa innahum mayyitun to lokacin ne ku mutane ku kansu ya tsananta suka tabbatar da cewa lalle kam manzo Allah ya bar duniya lokacin ne aka yi masa wanka aka sa masa likafani ai masa wanka da sutura sa ba a cire masa sutura ba da suturan sa a jikin sa aka yi masa wanka saboda karramawa gare shi sannan aka sanya masa likafani a cikin tufafi guda uku liffafa guda biyu da wanda aka daura masa wanda za a daura daga cibiya can zuwa abin da ya kasa sannan aka sanya liffafa guda biyu da aka da zani uku aka yi masa likafani tufafi bidin suhuliya masu ratsin zane-zane wanda ake yin su a kasar Yemen da irin su aka yi masa likafani guda uku ba hula ba riga ba hula ba yar ciki ba rawani ka san muna hadiyi ake bayan an yi wando a yi riga a yi hula a yi rawani a yi yar ciki a yi babban riga wadin likafani ne duk wannan ba sunna ba ne sunna shi ne likafani guda uku irin wanda aka yi wa manzon Allah inda akwai wani likafanin da ya fi wannan to da shi za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko dan haka sahabbai suka yi wa manzon Allah sallah ba a yi masa sallah jami'i ba sai dai kowa yazo yayi ya tafi kowa yazo yayi ya tafi haka aka yi tai aka yi masa sallah ba tare da imam ba tare da limami ba sannan aka binne shi a daren Laraba bayan an yi mubaya'a ga sayyidina Abubakar bayan ayi wa sayyidina Abubakar mubaya'a aka sannan aka je aka binne shi sallallahu alaihi wasallam domin lokacin manzo Allah ya bar duniya sai aka ji can mutanen Madina sun koma wani guri da ake ce masa Saqifatu Bani Sa'ida suna ta kokarin su nada Sa'd bin Ubada a matsayin abun nan a matsayin shugaba to lokacin sai na Umar da Abubakar suka samu labari suka je suka same su aka tattauna aka fahimci juna lokacin ne aka yi wa sayyidina Abubakar mubaya ba to ya rasu a ranar Litinin ranar Laraba da daddare aka binne shi sallallahu alaihi wasallam to shi ne anan mala yake cewa akhaza ala haza 10 sinin wa badaha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alayhi wa dinuhu baqin kuma addinin sa yana nan har yanzu wa haza dinuhu kuma wannan shine addinin sa la khayra illa dalla al-ummata alayhi ba wani alkhairi face ya nuna wa al-umma shi ba manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya nuna wa al-umma sa kowanne irin alkhairi da suke da bukata wala sharra illa hazzaraha minhu kun bai bar duniya ba sai da ya nuna wa al'ummansa duk wani sharri ya tsoratar da su daga gare shi daka ba wani alkhairi face sai da ya nuna wa al'ummansa shi ba wani sharri kuma sai da ya tsoratar da al'ummansa daga gare shi wal khairu allazi dalla alaihi at-tauhid mafi alkhairin abinda ya nuna wato ya shiryar da al'ummansa zuwa gare shi shine tauhidi dan tauhidi shine mafi alkhairi duk abinda ka samu a duniya in baka samu tauhidi ba baka samu komai ba asara ce kai kuma duk abin da ka rasa in ka samu tauhidi to ka samu komai haka shine mafi alkhairi wa jami'u ma yuhibbu Allahu yarda da dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi wa sharru allazi hazzara minhu ash-shirku mafi sharrin abin da manzo Allah ya tsoratar daga gare shi shine shirka shine shirka shirka ita ce mafi hadarin duk wani abu mai hadari a rayuwa gara kisan kai da shirka da kai shirka gara an kashe ka da ka zama a baka zabi ka zama mushriki da a karbi ranka zabi a karbi ranka da ka zama mushriki dan in aka karbi ranka ka mutu da imani aljanna zaka shiga amma in rayuwa dari zaka yi a matsayin mushriki ka mutu wuta zaka shiga shi yasa Allah ya ce wal fitnatu akbaru min alqatl a fitini mutun daga addinin sa a ce dole sai ya aikata shirka ko kafirci shi yafi tsanani daga kisa gara kisa da wannan da a tursa mutun a fitine shi a fitine shi har ya bar addinin sai ya koma shirka wannan fitinar ta fi tsanani fiye da kisa gara kisa da wannan fitinar wal fitnatu ashaddu min alqatl ngani domin shirka ita ce zunubin da Allah baya gafarta shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da kai Allah yana iya gafarta maka in ya ga dama amma ban da shirka duk wanda ya mutu yana shirka zai dawo a wuta har abada ita ce mafi hadari abinda manzo Allah ya tsoratar da mu daga gare shi wa jami'u ma yakrahu Allah wa yaba da dukkanin abinda Allah yake kin sa yake kuma hani yake kyamatar sa yake hani gaba da shi yace ba'asahu Allah ila an-nasi kaffa Allah ya aika shi zuwa ga mutane baki daya Allah ya aika manzo Allah zuwa ga mutane gaba dayan su waftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinn wal-ins sannan Allah ya farlanta yi masa da'a ya farlanta da'a ga manzon Allah akan dukkanin masu nauyin nan guda biyu aljanu da mutane Allah ya farlanta cewa su yi masa da'a. Sai ce wad dalilu, dalili akan wannan qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a, kace ya ku mutane, ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya. Wannan aya dalili ce akan cewa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga mutanen duniya baki daya, wanda kuma ya aiko shi shine wanda yake mallakar samai da kasai, wanda a hannunsa kashewa da rayawa take, wanda shine subhanahu wataala, wato wanda ya kadaita da uluhiyya, wanda ya aiko manzon Allah shine wanda ya kadaita da uluhiyya kamar yanda ya kadaita da rububiyya. Sannan Allah ya umurni a ƙarshen ayar cewa mu yi imani da wannan manzo, ko kuma a wasu ayoyi na daban wanda ba wannan ba, Allah ya umurni cewa mu yi imani da wannan manzo, la tu'minanna bihi, domin ku yi imani da shi, wannan manzo wanda yake annabiyul ummi, annabin wanda yake ummi, wanda baya karanta, baya karatu, baya rubutu. Sannan Allah ya umurce mu cewa mu yi masa biyayya, wanda yi masa biyayya din nan shine sababin shari'a, shine sababin da zai kai mu zuwa ga shari'a, shari'a ta ilimi da kuma shari'a ta aiki. Biyayya ga manzon Allah shi zai kai mu zuwa ga shari'a ta ilimi da shari'a ta aiki, da shari'a ta irshadi da shari'a ta tawfiqi. Dan haka manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ne, aikakke ne zuwa ga dukkanin halittun nan guda biyu, aljanu da mutane. An kira su da suna as-saqalaini saboda yawan su, saboda yawan adadin su. Yace wa akmala bihi ad-din, dan Allah ya kammala addini da manzon Allah. Ma'ana manzon Allah shi yazo da addinin Allah, sannan kuma sai da ya cika shi gaba daya kafin manzon Allah ya bar duniya. Manzon Allah bai bar duniya ya bar wani abu na addini wanda sai daga baya aka sauko da shi, ko Allah ya shar'anta shi. Tun yana rayi aka kammala dukkanin abin da muke bukata ta bangaren addini. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalili kuma shine fadin Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Yace al-yawma, ayauna cikan ka muku addininku, sannan na cikan ka muku ni'mata, akbaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kuma na yarda muku musulunci ya zama shine addininku. A suratul maida aya ta 3, to wannan ya nuna cewa addinin manzon Allah yana nan wanzajje har zuwa tashin alkiyama. Allah bai karbi rayuwar manzon Allah ba face sai da ya bayyana wa al'ummarsa duk abin da suke bukatuwa zuwa gare shi a cikin dukkanin sha'anoninsu. Har sai da Abu Zar yake cewa ma taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu jinahaihi fis sama illa dhakara lana minhu ilma. Yace manzon Allah ma taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran, bai bar wani tsuntsu ba, yuqallibu bijinahihi, da zake jujjuyawa da fukafukansa, fi samai, a cikin sama, illa dhakara lana minhu ilma, face sai da ya bayyana mana wani ilimi daga wannan tsuntsu. Imam Ahmad ya fitar da hadisi. Wani daga cikin mushrikai yace wa Salmanul Farisi, allamakum nabiyyukum hatta alqira'a, annabin ku ya koya muku hadda yanda ake biyan bukata a ban daki. Salmanul Farisi yace masa, na'am kwarai, لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي برجيء او عظم. yace manzon Allah ya hane mu mu fuskanci alqibla lokacin da muke ban haya ko bawali, ko mu fuskance ta ko a bata baya. Sannan ya hane mu an nastanji bi aqall min thalathati ahjar, ya hane mu yi tsarki da ƙasa da duwatsu uku. Lokacin da mutum ya biya bukatansa, zai yi tsarkin dutse babu ruwa, zai yi tsarkin dutse, to zai yi tsarki da dutse uku ne abin da ya saba, amma an hana yi tsarki da ƙasa da dutse uku. Wa nastanji bil yamin, kuma ya umurce mu, ya hane mu mu yi wato tsarki da hannun dama, aw nastanji bi raji'in aw azm, kuma ya hane mu yi wato tsarki da kashin dabba ko kuma kashin dabba. Wannan mun yi bayanin sa a cikin fiqhul muyassar da dalilin da yasa. Daga kaga annabi ya bayyana dukkanin addini, in har za a bayyana abinda za a yi a ban daki, kenan an gama bayanin abinda za a yi a tsakar daki, kenan an gama da cikin daki ne aka dawo ana na bayani a ban daki. har yanda zaka yi ban haya da yanda zaka yi bawali duk sai da aka bayyana maka addini. To annabi ya bayyana wannan kuma yazo bai bayyana wai manyan al'amura ba wanda ake ganin su a matsayin addini a yau alhali ba addini bane. Manyan al'amura irin su maulidin nan da ake ta yi, irin su baqiya din nan da ake ta yi, irin su bidoyin nan da ga sunan da suka shahara suka addabi mutane, su Fatiha suna, su Fidda'u su wane ne wanda su ne muka fi sani. Akwai bidoyin da sun fi su hadari wa'annan tuna nan da yawa, irin su ƴan haƙiƙa na ƴan wane ne a ce duk wannan abubuwa manzo Allah duk ya bar duniya bai bar su bai bayyana su ba, amma kuma an bayyana yadda zaka yi bawali, yadda zaka yi bawali an bayyana yadda zaka yi kaza, an gane dan kai wannan bawalin yanda aka ce ka samu ladan mustahabbi. Sannan kuma manzo Allah ya faɗi wannan kuma ya bar wa'incan abubuwan duka bai faɗe su ba, daka manzo Allah ya bayyana komai na addini, ko ya bayyana da bakin sa ya faɗa, ko kuma ya bayyana a aikace, ko ta hanyar iqrari ya ga wani yayi ya tabbatar da shi akai, ko ya zama a karan farko manzo Allah shi ya zo da bayani, ko ya zama tambaya akai masa ya bada amsa, sai Allah ya aiko wahayi sai a bada amsa. Mafi girman abin da ya bayyana shine tauhidi da dukkan abin da Allah ya umurni da shi na alkhairi, kuma dukkan abin da manzo Allah ya umurni da shi to alkhairi ne ga wannan al'umma a rayuwanta ta duniya da ta lahira, kuma duk abin da manzo Allah ya hani game da shi to wannan sharri ne ga wannan al'umma a rayuwanta ta duniya da lahira. Duk abin da manzo Allah ya hana to aikata shi sharri ne ga wannan al'umma a rayuwanta ta duniya da lahira. Duk abin da manzo Allah ya umarni da shi alkhairi ne ga wannan al'umma su aikata shi, alkhairi ne gare su a rayuwarsu ta duniya da ta lahira. A rayuwarsu ta duniya da zan ce ko ta lahira kuskure ne, a rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Wanda ya hana kuma sharri ne gare su a rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Amma abinda mutane suka jahilta har ma suke da'awar cewa akwai kunci a ciki, manzo Allah ya yi umarni a yi kaza ko ya hana kaza, sai su ga kamar an kuntata musu cikin abubuwa da aka yi umarni da su, sai mutum ya ga kamar nan an kuntata dan me za a ce a yi kaza, dan me an ga an takura wasu abubuwa da aka hana, kuma sai ka ga an tauye ka, an hana ka yanci. Akwai masu ganin wannan, to duk wanda yake ganin tawaya ko kunci a cikin abinda manzo Allah ya umarni da shi, ko ga an tauye masa haƙi a cikin abinda manzo Allah ya hada, to ya samu wannan tunanin ne saboda karancin basirarsa, matsala da ya samu, tangarda da ya samu a cikin basirarsa, da karancin hakurinsa, da kuma raunin addininsa. Amma abinda aka sani alqa'idatul amma, gamammiyar ka'ida, Allah subhanahu wataala bai sanya mana wani abu na kunci da takura a cikin wannan addinin ba, wannan ka'ida ce gamammiya. Addinin namu gaba ɗayan sa sauki ne da saukakawa. Allah shi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah yana nufin sauki ne game da ku, baya nufin tsananta muku. Yace wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, kun bai sanya muku kunci ba a cikin addini. Yace yuridu Allahu liyaj'ala alaykum wa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah baya nufin ya sanya muku wani abu na kunci. Kaga wannan cikar ni'ima ce, sannan kuma kamala ce ta addini. Addinin da ya samu wannan ya samu kamala. Addinin kuma wannan cikar ni'ima ce a gare mu. Bai zama addinin mu an yi shi cike da sauki da saukaka, wannan ba karaman ni'ima bace. Wadanda suka wuce a baya a tarihi, zaka ga ana a cikin addinin su akwai takura saboda taurin kansu. Da sun saba wa Allah sai a tsananta musu, sai a haramta musu wani abu, ko a zo musu da wata doka mai tsanani. Amma mu Allah bai mana wannan ba. Allah bai ba a takura mana da irin wannan ba, a ce a addinance a shar'anta wani abu da zai zama mana tsanani, babu wannan. Saboda addu'ar manzo Allah, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Annabi yana faɗa laylata qad fa'altu, na amsa muku, na amsa muku. Shine mala yace wa dalilu ala mautihi, dalili akan mutuwarsa, sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, lalle kai matacce ne, ma'ana kai zaka mutu, kai mai mutuwa ne, wa innahum mayyituna, ya aka ce mayyit shine wanda yana raye amma zai mutu, ya aka ce mait shi kuma wanda ya riga ya mutu an gane ko eh aka ce maitan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan kaga ba a ce mayitan ba ma'ana matacce bayan ya mutu amma mayit wanda yana raye amma kuma zai mutu ya ce innaka mayitun kai mai mutuwa ne wa innahum mayituna su ma masu mutuwa ne soba innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimu sannan kuma lalle ku a ranar gobe kiyama a wajen ubangijinka za ku ubangijinku za ku je ku yi jayayya da juna tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya to a cikin wannan ayar akwai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda aka aiko shi zuwa gare su dukkaninsu za su bar wannan duniya kuma a ranar gobe kiyama za su je su yi jayayya a gaban ubangijinsu yayi musu hukunci na gaskiya kuma Allah bai taba sanyawa kafirai wata dama akan masu imani ba sai dai dama ta jarrabawa ko wani abu na sakacin mumine din sai Allah ya dan bawa kafirai wata dama saboda su muminan su dawo hayyacinsu malai ya ce wannasu izamatu yub'asuna su kuma mutane idan sun mutu to za a tashe su bayan mutuwarsu za a yi me za a tashe su Allah ya bayyana a wannan jumla cewa mutane bayan mutuwar su tashin su za a yi Allah zai tashe su a raye bayan mutuwar su dan a yi musu sakamako wannan kuma shine natija ta aiko da manzanni mana shine dalili shine natija shine result din dalilin da yasa aka aiko manzanni dan a kai ga wannan sakamakon ne mutane su mutu su je a yi musu sakayya shi yasa aka aiko musu manzanni dan su koya musu abin da za su yi in sun je a saka musu akan wannan mun gane ko wanda ya ki kaga in yaje zai samu mummunan sakamako Allah ya kiyaye amin daka Allah ya aiko manzanni ne dan a cimma wannan mutun yayi aiki saboda wannan inin wanda za a tashi mutane a cikin sa rana za a tashi mutane daga cikin kaburbura wanda Allah subhanahu wataala ranar da Allah ya ambaci halayyar abubuwan da halaye inda halayen mutane zai kasance a cikin ta da abubuwan ban tsoro da firgice-firgicen da za su faru a cikin wannan rana irin abinda duk mai hankali da basira da tunani da hangen nesa in ya ga wannan ya ji wannan zuciyarsa za ta koma ga Allah ya dawo yana tsoron Allah yana tsoron haduwarsa da wannan yini Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula to ta yaya za ku kiyaye dokokin Allah idan har kun kafirce masa yawma naj'alu lillahi shiba a ranar da Allah zai sanya jariri yayi hurhura saboda tsananin wahalhalu jariri da hurhura ka san ko nan duniya in kaga hurhura ta keto mutum sai tunda kuruciyarsa dan shekara 30 da hurhura akwai matsalolin duniya da suka yi yawa a kansa as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula haka sama za ta tsatsage ta dalilin wannan yinin kuma alƙawarin Allah maf'ula abin aiwatarwa ne suratul muzammil ayat 17 zuwa 18 a cikin wannan jumla akwai ishara zuwa ga imani da tashin alkiyama to malam mai wannan littafin sai ya hujja da ayoyi guda biyu aya ta farko yace wad dalilu qawluhu ta'ala dalili da cewa in an mutu za a tashi shi da fadin Allah ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga gare ta muka halice ku me kenan kasa domin kakanmu annabi adam babanmu annabi adam da me aka halice shi da kasa an gane wa fiha nu'idukum sannan cikin ta zamu mayar da ku mala zamu binne ku a cikin kasa wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga gare ta zamu fitar da ku a wani karo na daban shine ranan tashi wato ranan alkiyama suratu taha ayat 55 wa qawluhu ta'ala da kun fadin Allah ta'ala wanda shi ma dalili ne akan tashin alkiyama wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja kuma Allah ya tsuro da ku daga cikin kasa tsurowa sannan zai mai da ku a cikin ta kuma ya sake fitar da ku fitarwa daga cikin wannan kasa din kaga ita ma wannan ayar ta dace da waccan da ta gabata to ayoyin da suke da irin wannan ma'anar suna da yawa suna nan da yawa a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala yayi ma a aikaci an gani a cikin ayoyin akwai tabbatar da tashin alkiyama to Allah ya faɗi wannan a cikin wannan ayoyi domin mumini yayi shiri yayi guzuri na imani ya aikata aikon alkhairi masu yawa domin ya tinkari wannan yini mai tsananin wahala wanda muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin masu aiki domin wannan yini ya kuma samu wanda zamu samu arziki sa'ada a wannan yini. Allah ta'ala wato malam yace wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa mujziyuna bi'amalihim, ko bayan an tashe su daga kaburbura to za a yi musu hisabi sannan kuma za a sakanka musu bi'amali. Bayan an tashi mutane daga cikin kaburbura to abinda zai biyo bayan shine hisabi, za a yi musu hisabi binciken ayyuka shine hisabi. Ai binciken aikinka me kai ya kai nan wannan dalan ina kadagon ina ka samu ta to ta ina ka kashe ta wannan kaza ilimin da na baka ya kai da shi rayuwar da na baka shekara 80 kafin ka mutu me kai min a cikin ta hisabi dauko littafin ka na ayyuka ai bincike wannan aikin fa kai kaza haka mumini ai masa hisabi sama sai ya tsorata ya dauka cewa zai halaka. Allah ya ce wannan hisabin da nake yi babu mai ji a can duniya na suturce ka lokacin da ka aikata wannan sabo kuma ka je anan na gafarta maka. Amma shi wanda ya kangare Allah ya zo ga sunna yana ce a'a ya kangare ciccije yaki Allah ya hana yaki bari ya zo lahira cike da sako to za a yi masa hisabi na kalailai cewa na komai sai an bi diddigi kuma a fallasa shi a gaban jama'a kowa yana ji sirkanka sana ji ashe watan nan ma da aka ganta kaza kaza ashe wane ne ashe abin nan ma da aka murkushe aka sace aka rasa wane ne ashe wane ne wallahi wasu abubuwa da suka faru wanda duk ba a sanya akai ba an ga wanda ya haukace ba a sanya akai ba an ga wanda ya bar gari ba a sanya an ga duk abubuwan da suka faru a koyen nan ba a san su wane ne ba duk a ranar kiyama Allah zai tona asiri kowa yana gani surkanka da ƴaƴanka da matanka kuma dai ka san anan duniya kana jin kunya a ce kai abin kunya to can lahira ma yafi tsanani akan nan to nan duniya yau ai kwasan kwaikwayo ne zaman duniya kawai an la'ibun ne walahu hayatud duniya la'ibun walahu can ne rayuwa ta gaske kunya ta can ta fita nan amma a wajen su wannan su da gumiyar lahira gara ta duniya haka suke gani wallahi gara kunya duniya da ta lahira to dubu a gaban kowa za a yi wa mutum hisabi yau ba tubular sarair ranar tonan asiri to haka za a yi ta ɗauko abubuwan da mutum ya a ɓoye cikin duhu ba wanda ya sani matarka cikin ɗaki ka dafka mata kashi ba wanda ya sani Allah sai an tona asiri duk abin da ka yi irin masu fandare wannan su kuma waje guda duk sai mun gan su irin masu مالك والدليل دليل قوله تعالى فرق الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى دوما الله يساكن كما وقال أن سكا مونا نادى أبن سكا أيكتا سوكما وقال أن سكا كوتا تا الله يساكن كما سودا ما في كو معنا متاني أرانا قبك يا مباين أنت جيسو زي مصي حساب أيوكن سو إن الخيري نيكا غا الخيري إن شرني كما كا شرني الله يجي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى دو وان دي أيكتا ديلي دكو أي ذرة الخيري zai ganshi wanda kuma ya aikata daidai da kwayar zarra na sharri zai ga kayan sa a mizanin sa. Allah ya ce wanda da ulul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah ya ce za mu ajje sikeli na adalci a ranar gobe kiyama ba za a zalunci wata rai komai ba idan abin da ta aikata daidai da kwayar komayya ne to za mu zo da shi a ranar gobe kiyama inji Allah yace wa kafa bina hasibi mun isa mu zama masu bincike a wannan rana. Allah ya faɗa a wata aya man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamu. Duk wanda yazo da kyakkyawan aiki za a linka masa shi so goma, wanda yazo da mummuna aiki to ba za a sakanka masa sai daidai da abin da ya aikata. Ita shi aikin alkhairi za a linka shi so goma zuwa 700 zuwa linkin balinkin gurguren ikhlasin mutum wanda kuma falala ce da kyauta da baiwa daga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yakan yayi ma wannan al'ummar falala da baiwa ta aikata ayyukan alkhair, ka aikata aikin alkhair falala ce ta Allah. Wa kunna linahtadi laula an hadana Allah, kai ba za ka iya shiruwa da kanka ba, ba dan Allah ya shiryar da kai ba. Allah ya shiryar da kai ya baka dama har ka zo wa'azin nan. Yanzu mu nawa ne a unguwar nan, amma kalli masallacin nan bai cika ba. To baka damar da Allah ya har ka zo ka zauna, an wannan zabi ne na Allah, an gane falala ce ta Allah. Ya baka dama ka zo ka yi sallah, ka yi azumi, wani yana nan bai yi. To kuma bayan Allah ya baka damar ka yi aikin, sannan kuma Allah ya sakanka maka a kai aiki, shi ba falala ce? Iya ga dama sai a ce sallar da ka yi maimakon tuwon da ka ci, azumin da ka yi maimakon dankalin da ka ci, wato duk abin da ka yi sai a gaya maka wata ni'ima wadda ka san sallar ka ba za ta biya wannan ni'imar. Wani sallar sai idan ka ganta irin wannan wadda wata jagwa-jagwa din nan, wannan ai ko dala 20 aka ce ka saye ta ba za ka saye ta, wata sallar ko 20 aka bar maka ita ba ka saye ta. To a ce ka je ruwan da ka sha marmakon wannan sallar. Duk aikin da kai akwai ni'imar da Allah ya maka wadda ba za ka iya sayen ta da wannan aikin ba, ni'ima ta duniya. To balantana ta lahira, ashe sakayya da Allah zai maka a lahira shi ma falala ce, an gane ko? Falala ce. Amma shi mummunan aiki da mutum zai aikata, Allah ba zai sakanka masa ba sai daidai da abin da ya aikata, dan ba za a kara masa ba, ya zama an zalunce shi. Shi yasa Allah ya ce wa hum la yuzlamuna, su ba za a zalunce su ba. Kaga wannan kamala ce da falala da ihsani daga Allah subhanahu wataala. Sannan sai malai yayi hujja akan wannan da fadin Allah ta'ala, liyajziyal ladina asa'u bima amilu, bai ce bisu'a ba, sai ce da abin da suka aikata, wanda suka muna na za a saka musu da daidai da abin da suka aikata. Amma wayajziyal ladina ahsanu saka ta bil husna, ba ce bima amilu ba, a gade ba ce wayajziyal ladina ahsanu bima amilu, su wadancan bima amilu, da abin da suka aikata daidai da abin da, wannan kuma bil husna, za a sakanka musu da abin da yake mafi kyau. Na'am. Bale yace wa man kazzaba bil ba'si kafara, haka ne? Wa man kazzaba bil ba'si kafara, dukkan wanda ya ƙaryata tashin alkiyama to ya kafirta. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilun wannan kuma shine fadin Allah ta'ala, za'ama allazina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. Yace kafire sirriya cewa su in sun mutu ba za a tashe su ba, ta rayuwa ce ta duniya kawai, mu mutu a haifi wasu. Allah yace qul, kace da su bala wa rabbi, yace ina rantsuwa da ubangijina, kace da su bala haka ne, wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina, latub'athunna, lallai tabbas sai an tashe ku bayan mutuwa, summa latunabba'unna bima amiltu, sannan za a ba ku labari game da abin da kuka aikata, wa dhalika 'ala allahi yasir, kuma wannan ga Allah abu ne wanda yake mai sauki. Duk wanda ya ƙaryata tashin alkiyama wannan ya kafirce wa Allah, domin su kafirai cewa suke yi kamar da Allah yake ba mu labari, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin, ai ba komai bane face rayuwar mu ta duniya, da haka mu ba za a tashe mu bayan mun mutu ba. Allah yake walau tara iz waqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazuqu al adhab bima kuntum takfurun. Allah ce da a ce za a nuna maka ka gani a lokacin da suka tsaya a gaban ubangijin su, Allah zai tambaye su shin wannan ba gaskiya bane, kun ce alkiyama za ta tsaya ba, shin wannan abin da kuke gani ba gaskiya bane? Qalu bala wa rabbina, suka ce haka ne, muna rantsuwa da ubangijin mu. Allah ce fazuqu al adhab bima kuntum takfurun, to ku tsandane azaba saboda abinda kuka kasance kuna yi na kafirce wa zuwan alkiyama. Kun kafirce kun ce alkiyama za ta tsaya ba, to ku dandane azaba. Ashe kafirce wa alkiyama menene? Kafirci ne, kafirce wa alkiyama babban kafirci ne. Shi yasa malai yayi hujja da wannan ayar, yace Allah subhanahu wataala yace za'aman ladina kafaru an lan yub'asu, wadanda suka kafirta sirriya cewa ba za a tashe su ba. Ashe ji a ranka cewa alkiyama ba za ta tsaya ba, to wannan menene? Kafirci ne. Na'am. To masu inkarin tashin alkiyama, to wanda yau zaka samu akwai wannan matsala, za mu dan yi bayani akan wannan koda na minti 10 ne zuwa lokacin sallah, wanda suke inkarin tashin kiyama. Zaka ga akwai yan falsafa, yan philosophic, akwai ad-dahriya, wanda suke ganin kawai rayuwar a mutu a rayu ne. akwai annasikha abanna wanda suke ganin akwai nawasikhul arwah alkiyama ba za ta tsaya ba sai dai in ka mutu in kai abin kirki a lokacin rayuwanka ta farko idan ka mutu bayan shekara 1000 ko 500 ko 300 ko 350 sai a saki haihuwarka idan ka saki haihuwarka to in kai aikin alkhairi a rayuwan farko in ka dawo sai ka dawo a matsayin wani sarki ko a matsayin wani gwamna ko a matsayin wani mutumin kirki wannan shine jaza'a din shine sakamakon da Allah zai maka amma in a rayuwan farko kai fitsara kai ta shigantaka kai ta sace-sace abin nan kai ta zaluntar mutane to idan Allah zai saki maido za a saki maimaita halittarka sai a dawo da kai a matsayin wani jaki ko akuya ko kuma ka rayu amma wani mahaukaci haka sai a saki haihuwarka amma ka rayu a matsayin mahaukaci har ka mutu kana wahala ko matsayin jaki ai ta dora mutum mangala ko raƙumi ko wani abu nan sai ka dawo da halitta kaskantacciya wanda zaka sha wahala to shine sakamakon da za a yi maka na wancan mummunan aiki da ka aikata amma cewa wannan duniyan za ta tashi ta rugurguje sama ta kece kasa ta koguna su farfashe duwatsu su nike suka ce duk wannan babu shi to wannan kafirci ne to cikin musulmi ma akwai masu zuwa su yi karatun falsafa su yi karatun wane ne sai su zo da irin wannan aqidar shi yasa ta ga suna ta zalunci ba ka kautawa saboda ganin suke alkiyama ba za su tsaya ba an gane su masu ganin za ka iya dawowa a mummunar halitta su za ka ga saboda wannan sai su ƙi yin zalunci kun gane gara su da 'yan falsafa wanda su suke ganin kwata-kwata ma ba maganar dawowa duk wanda ya mutu shikenan ya koma ƙasa tashi ta ƙare ba maganar kuma a sake komowa shikenan ya tafi to su irin wannan su ne ba sa jin tsoron zalunci saboda gani yake in ya riga ya mutu ai kuma shikenan ku ne kuke ganin wani za a wani tashin kiyama za a yi wani wane ne wane ne duk ba haka ba ne to yadda za a yi a gamsar da irin waɗannan in masu gamsuwa ne da farko za a ce Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa alkiyama za ta tsaya da dalilai mutawatirai daga annabawa da manzanni a cikin littattafai da Allah ya saukar da sama daga sama da shari'o'i da Allah ya saukar daga sama wanda al'umma suka karbe su hannu biyu duk wannan a cikin su akwai bayanin tashin alkiyama a cikin littattafai ta hanyar annabawa a shari'o'i daban-daban wanda duk al'umma sun karbi waɗannan littattafan sun yi imani da waɗannan annabawan miliyoyin mutane sun yi imani da waɗannan annabawan sun karbe su hannu biyu to ta yaya mutum zai kiyarda da labarin da yazo ta hanyar mutawatir ta hanyar tawaturi irin wannan amma yaje ya yarda da maganar wani farazi wannan wanda ya kirkiro falsafa wanda ya rubuta a littafin sa kaza 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 farazi ya ce kaza irin wannan ƴan falsafan Greek din nan wanda su da suka kirkiro falsafa din da sauransu sai ka kiyarda da maganar miliyoyin mutane dubban mutane a duniya wanda su sun yarda da tashin alkiyama Allah ya saukar da littattafai ya aiko manzanni akan wannan amma sai mutum yarda da maganar wani kaskantaccen kafiri da ya rubuta a littafin sa cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka yarda da maganar mutum guda ka kiyarda da maganar miliyoyin mutane kaga wannan menene karancin tunani ne abinda yazo ko hadisi ne yazo ta hanyar tawaturi ƙaryata shi kafirci ne duk labarin da yazo ta hanyar ganganko wannan baiwa ka ƙaryata shi a addinin Kirista akwai wannan a addinin Yahudanci a addinin Musulunci duk addinai irin wani ɗan dai saukakki ne daga sama sun zo da maganar tashin kiyama to amma sai mutum ya kiyarda da su sai ya yarda da maganar wani kaskantaccen kafiri abu na biyu al'amarin tashin kiyama hankali ya yarda da yiwuwarsa wannan ta fuskoki da dama fuska ta farko kowane mutum baya inkarin ya kasance shi halittarsa aka yi daga babu akwai wanda zai gani zai bai yarda ba Allah ya halicce shi daga babu akwai wanda bai yarda ba da babu shi sai daga baya Allah ya halicce shi akwai wanda bai yarda da wannan ba kowa ya yarda da babu shi daga baya Allah ya samar da shi kenan sai shi saman me ne bayan da babu shi to wanda ya samar da shi daga babu shin ba zai iya maimaita halittarsa bayan ya mutu ba wanda ya samar da shi daga babu ba zai iya maimaita halittarsa bayan mutuwa ba zai iya ko ba zai iya ba
da a ce ka baka fili ka gina daki, da a ce dakin akwai shi rushewa ne yi, ka sake gyara shi, ka sake maida shi, wannan yafi sauki, sake maida shi. Shi yasa Allah ya ce huwa allazi yubdi al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu ilayhi wa huwa ahwanu alayhi. Allah shine wanda ya kage halitta sannan zai sake maimaita halittar ta, kuma wannan shine abin da yafi sauki ga Allah subhanahu wataala. Sannan abu na biyu, babu wanda yake inkarin girman samai da kasai. Sannan da ka daga kai ka kalli saman nan, ka san ba karama bace. Da ka ga kasar nan da kake tafiya akan ta, ka san ba karama bace. Wanda ya samar da wannan kasar yana da ikon ya halicci mutane ya sake halittar su, ko bai da iko? Yana da iko. Shi yasa ya nuna muku wannan a Qur'ani, yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Halittar samai da kasai shi yafi girma fiye da halittar mutane. In ana maganar halittar samai da kasai, mutanen me? Kamar a ce maka haka ne. In ana maganar halittar samman nan da kasai, mutanen me? Wa yake maganar mutane? To Allah da ya halitta samman nan, ta yaya zai kasa halittar mutane, kuma idan bayan sun mutu kuma ya sake maimaita halittar su? Allah ya kasa maimaita halittar su. Kaga wannan abin da ba zai yi ba. Shi yasa yake nuna mana wannan a Qur'ani, yace aw lam yaru anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'i bi khalqihi bi qadirin ala ayyi hiya al mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Yace sun ba sa gani Allah da ya halicci samai da kasai bai gajiya wajen halittar su ba? Yana da iko halittar matattu, yana da iko rayar da matattu? Bala haka ne, innahu ala kulli shay'in qadir, shi Allah mai iko ne akan dukkanin komai. Yace alaysa alladhi khalaqa samawati wal arda aw laysa alladhi khalaqa samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mislahu bala wa huwa al khallaqul alim. Yace shin wanda ya halicci samai da kasai baya da ikon ya halicci wasu irin su? Allah yace bala haka ne, wa huwa al-khallaqul alim, kuma Allah shine mai yawan halitta masani. Inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun. Al'amarin Allah idan yayi nufin wani abu, kadai zai ce da shi kasance ne sai ya kasance. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku, duk mai basira zai ga kasa gata nan a bushe, kasa a bushe, amma idan Allah ya saukar mata da ruwan sama sai ta yi me? Sai ta rayu, sai ta dawo ta sake rayuwa. Gurin da in ka gani baka tsammana akwai tsoro a gurin, amma ruwa suna sauka sai kaga tsoro yana ta fitowa. Kafin ayi ruwan, in aka ce ka sa ido kaga kwayan nan, ba za ka iya ganin ta, amma ana ruwa zai ga ta tsoro. Wanda yake da ikon raya kasa bayan mutuwarta, yana da ikon tayar da matattu bayan mutuwarsu. Allah yace wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Sai ce innal ladhi ahyaaha la muhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah ta'ala yace yana daga cikin ayoyinsa, zaka ga kasa gata nan a kwance ba ta motsi a mace, amma idan muka saukar mata da ruwa za ta girgiza ta kumbura. To sai Allah yace wannan da ya raya ta shine mai rayar da matattu, kuma shi mai iko ne akan dukkanin komai. Wannan shine abu na biyu cikin abubuwan da suke nuna yiwuwar tashin alkiyama. Na farko muka ce al'amarin tashin alkiyama ya zo ta hanyar tawaturi, irin tawaturin da ba za a iya kare tashi ba. To ta yaya za ka kiyarda da abin da ya zo ta hanyar tawaturi, ka yarda kuma da abin da ya zama ka ta hanyar wasu ɗaiɗaikun mutane 'yan falsafa? Wane ne ma ya san wata falsafa a duniya in ba da ɗaiɗaikun mutane? Sannan abu na biyu, ga alamomi nan mun bada, ba wanda yake inkarin Allah halitta sai daga babu. Tunda ko an halicce ka daga babu, ashe a sake maimaita ka yafi sauki. Ba wanda yake inkarin girman samai da kasai din nan. Allah da ya halicci samai da kasai din nan ba zai kasa halittar mutum ba, ko ya sake maimaita halittar sa. Kowa yana ganin kasa gata nan a kwance a bushe, sai Allah ya saukar mata da ruwa sai ta rayu. Wanda ya raya ta bayan mutuwarta yana da iko rayar da matattu. To abu na uku, al'amarin tashin alkiyama a aikace Allah ya nuna an gani dan ya samu gamsu. Sai Allah ya aiwatar a aikace muka gani, ya tayar da matattu tun a duniya, ya kashe ya raya dan mu ga yana iyawa. Allah subhanahu wataala ya ambaci haka, tarihi ya nuna haka, wanda sun mutu kuma Allah ya sake raya su. A kowane addini akwai tabbatar da wannan. Annabi Isa yana tayar da matattu. A wajen Yahudawa Allah ya kashe Annabi Uzairu, ko Uzairu ai kai sabani wajen Annabi ne ko ba Annabi bane, shekara 100 sannan ya tashe shi. Allah ya ce awkal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala an la yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ko yace ko kuma wannan da ya shude ta kan wata alqarya alali tana rugurguje akan rufinta. Sai mutumin yayi mamaki yace yaya Allah zai tashi wannan kasar bayan mutuwarta, taya Allah zai raye wa'annan mutanen bayan mutuwarsu. Shi ma dan Allah ya nuna masa aya fa amatahu Allahu bi ta'amin thumma ba'asahu, sai Allah ya kashe shi shekara 100 sannan aka tashe shi. Qala kam labista, aka ce kwananka nawa anan. Qala labistu yawman, na rayu kwana 1 ne. Sai ga rana can ta yi kusa faduwa, sai ci auba da yau ko wani sashi, saboda da safe ne ya mutu. To da bari ci kuma aka tashe shi, sai ya tsammani cewa kwanan shi 1 ne. Allah ya ce bal labista mi'ata amin, shekaran ka 100 anan gurin. Amma fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, kalli abincinka da abin shanka bai canza ba ikon Allah. Wanzur ila himarika wa lirja'alaka ayatan linnas, ka duba jakinka Allah yace zamu saka ka zama aya ga mutane. Wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha, ka kalli kasusuwa yadda zamu harhada su kuma naksu halama, sannan mu tufatar da su da nama. Falamma tabayyana lahu, ayayin da ya bayyana gare shi jakinsa ya tashi, yanda ya san shi ya komo yana kallo jakin kasusuwansa cikin ƙasa da fata, yana kallo ga kashin yazo ya hadu. Sai gashi an yi escalate, ake ce masa ko menene, eh kasusuwan sun hadu, sai ga nan nama ya taso ya hadu kamar alun nan da ake yi robo, kaga kawai abu ya hadu, ya zo haka kawai nama yazo ya hadu tsoka, yana kallo aka har hada jaki a gaban idan sa. Falamma tabayyana lahu, ayan da ya bayyana a gare shi, qala a'lam anallahu ala kulli shay'in qadir, yana ganin wannan jakin ya bayyana a gaban sa, yace na shaida lalle Allah mai iko ne akan dukkanin komai. To ai ta yin irin wannan gabanin Isra'ila da wani ya kashe wani, aka ce a yanko naman saniya a buge shi ya tashi ya bayani, aka yanko naman saniya aka buge shi ya tashi ci wani ne ya kashe ni kuma ya koma ya mutu. Annabi Isa ya tayar da wani daga cikin ayyan Annabi Nuhu, ya ci gaba da rayuwa sai da ya shekaru masu yawa kafin ya sake mutuwa. Abubuwa da yawa irin wannan sun faru na tayarwa, tashi bayan mutuwa, wanda Allah ya yi dan a gani a tabbatar da cewa yana yi. Abu na hudu na ƙarshe da yake nuna yiwuwar tashin alkiyama, ita kanta hikima tana hukunta tashi bayan mutuwa domin Allah ya sakan kama kowa da abin da ya aikata. In babu sakayya bayan mutuwa, to halittar mutane ya zama wasa, ba ya da wata kima ko ba wata hikima a cikin halittar mutane, domin sai zama babu bambanci tsakanin mutum da dabba. In dai har babu tashin kiyama, to me bambanci tsakanin halittar mutum da halittar dabbobi? Ba bambanci. Shi yasa Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un, tsammanin kuma halicce ku haka ne kawai ku rayu sagaga, cewa ba za ku dawo gare mu ba, ko kai abin da kake so ka zalunci wanda kake so shikenan ka ci bulus, ba zai yi ba. Fa ta'ala Allahu al-Malik al-Haq, haka Allah ya daukaka wanda yake sarki na gaskiya, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, ba abin bauta bisa cancanta sai shi ubangijin al-arshin nan wanda yake mai girma. Allah yace inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, al-qiyama mai zuwa ce. Allah yace wato na boye ta domin a sakan kama kowace rai da abin da ta aikata, nayi kusa in boye ta domin a sakan kama kowace rai da abin da ta aikata. Allah yace wa aqsamu billahi jada aymanihim la yab'asu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, sun rantsi da Allah iyakacin rantsu su cewa in mutum ya mutu Allah ba zai tashe shi ba. Allah ya ce bala ba haka bane, wa'dan alayhi haqqan, wannan alƙawari ne da Allah ya tabbatar wa kansa, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, sai da yawa mutane ba su san haka ba. Li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi, amfanin tashin alqiyama dan a bayyana wa mutane abin da suka yi sabani a cikin sa. Wal ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadhibin, domin kuma kafirai su san cewa su makaryata ne. Wanda ya zalunci a je a karbi zaluncin da ya abiya wanda ya zalunta. Inna ma qauluna li shay'in za arabnahu an naqula lahu kun fayakun, fadar mu ga abu idan muka nuface shi zamu ce da shi kasance, kawai sai ya kasance. Mun fahimci wannan? To wa'annan dalilan idan suka bayyana ga wanda yake inkarin tashin alkiyama, sannan ya doge akan inkarin sa, to sai dai ya doge dan taka wato taka girman kai da kangara, ba wai dan ya rasa dalili ba. Wa'annan hujojin sun isa su gamsar da duk mai inkarin tashin alkiyama. Idan ko ya doge ya kangare, to sayalamul ladina zalamu ayyam qalbin yaqalibun, wanda suka yi zalunci za su ga karshen al'abarin, ina ne makomar su za ta kasance, a wace majujjuya za su samu kansu. Allah ya kiyaye. Dan haka idan ka kalli yanda wasu suka tafka ta'asa a duniyan nan, wasu suna nan sun yi zalunci,
wasu suna nan sun yi kashe-kashe, wasu suna nan sun yi sace-sace, wasu suna nan sun yi tsafe-tsafe, zalunci iri-iri, wani ya zalunci akuya, wani ya zalunci dabba, wani ya zalunci mutane, wani ya kashe ƴan adam, wani Allah ɗaya san miliyoyin mutanen da ya sanadiyar rasuwarsu, Allah ɗaya sani, wani ya yi zalunci, wani ya haukata wasu suna nan a haukaci, wani ya ji ya yi wahala ya samo dukiyarsa ya tattara ya yi shekaru yana shan wahala, wani ma ya ci duka ya tara dukiya ya taho gida wajen iyalinsa ya tare shi ya ɓace dukiyar, ta dalilin haka ma ya haukace duk masu tsince-tsincen nan a Arlit, galibinsu ƙwace musu dukiya ne ake yi. Mutum ne ya je ya wahala ya samo kuɗi ya zo Arlit, kawai sai a tare ya ɓace kuɗin cikin sai ya haukace, duk yawancinsu irin wannan ne, wasu a yi musu tsafi. Sai a ce kuma duk wannan zalincin da mutane suka yi sun ci bulus, yanzu kasai sun tura nan wahalar nan da suke ta bamu su samu mai ta kashe junanmu, mai ta kaza su kawo makamai su raba tsakaninmu, mai ta kashe juna su kuma gefe suna kwasan dukiyarmu, a ce kuma duk sun ci bulus ba abin da zai faru. Duk wanda suka yi ta zalincin nan suka yi ta zalincin mutane, suka wanda ya zalunci matarsa wanda aka dauke ta amana aka bashi daga gidan iyayenta, amana aka dauko ta aka kawo ta gidan shi a matsayin amana, sai da aka karanta ayar Allah aka karanta dan aka daura aurensa da ita, aka bashi ita ta hanyar wato ainihin abin nan karanta sunan Allah, aka halatta masa ita da sunan Allah, sannan ya kawo ta gida ya rasa wanda zai zalunta sai ita, ita ce wadda zai zalunta ya auro wata ita cila ya ta gallaza mata, ya auro wata ita wannan kawai ya barta shikenan a gefe kamar ratayayya, ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba, ita wulakanta ta saboda ya san ta yi ƴaƴa kamar gujiya ba inda za ta je ta bar su, ba inda za ta je ta taita bar su, in ta je gidan iyayen mata ya za a yi ta dawo, sai dai ta yi ta hakuri ta yi ta hakuri ta. Akwai matan da suke haukacewa a kai su wajen masu ruƙuya saboda ƙunci wallahi da damuwa, ba wani aljani billahi lazim, wata mata idan aka kawo maka ita kaga tana zare ido tana haka tana haka, kaka ce wallahi kaka ce aljani ne, kana karanta aya kaga ba abin da ya sake wallahi ba aljani bane, yi mata kalmomi na kwantar da hankali kawai zaka ga ta warke. Mata 80 cikin 100 masu haukacewa ba aljanu bane suke haukata su, damuwa ce, ƙunci da bakin ciki da miji yake cusa mata, kawai shi kenan sai ta hukuce, ba inda za ta je ta kai kara, iyaye in ta je ta kai ba abin da suka iya yi, ba wanda za ta je ta kai wa kara ya saurare ta, sai dai a ce ta yi hakuri. Damuwa ta safe daban, ta dare an kuntata mata, an uzura mata, an ci mutuncinta, idan bala'i ya yi bala'i kawai sai ta hukuce. Wallahi in aka kai maka ita masu ruƙuya ka karanta Qur'ani kaga ba wani alamun aljani, da kai kalmomi na kwantar da hankali ya hakuri insha Allah abubuwa matsaloli na rayuwa kaza kaza kamar yadda ita ga Allah, kamar yadda rayuwarta ga Allah, ka nuna duk matsalar da take ciki Allah yana ganin ta, kuma Allah zai sakanka mata akan wannan, kuma insha Allah akwai in akwai wata damuwa da take ciki game da iyalinta ko game da mijinta ta yi maka bayani zaka dauki mataki, kuma insha Allah za a samu matsala, to zaka ga me hankalinta yana ta dawo a hankali, sai ga ta tashi saka ta fara murmujewa da yawa, sai kaga kawai hankalinta ya dawo jikinta, maza ne suke kuntata musu sada hukunta billahi lazi, wallahi ku ji tsoron Allah maza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.